بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah ta'ala cikin hikimar sa ya kara hada mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin Ummatul Ahkam na al-Imam al-Allama al-Hafiz ibn Abd al-Ghani al-Maqdisi al-Hafiz Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi. Idan ba manta ba, wancan sati muna cikin sharhin hadisin 134 da kuma 135 hadisin Warrad Maula al-Mughira ibn Shu'ba daga Shu'ba daga Mughira ibn Shu'ba ya aika ma Muawiya ibn Abi Sufyan da wani wasi da wata wasiƙa wacce ta kunshi sunnonin manzon Allah a ciki. Insha Allah kafin mu shiga karatu akwai wata ƴar faɗakarwa da muka samu. Ina ganin to ya kamata mu ƙara yin bayani kafin kuma mu ci gaba da karatu. Faɗakarwa abu guda biyu ne, hadisi da Dr. ya na jin ko bai riga ya abin nan ba, yayi akwai wani tambaya da yayi akan karanta akwai hujja karanta falaki da nasi a cikin wuturi ay qul wallahu ay falaki da nasi. To anan sai nayi magana cewa hadisai da suka zo, saboda nayi ishara saboda hadisan da suka zo galibi hadisai ne wanda yake suna da rauni, saboda haka nace babu wani hadisi da yake fata gami da wannan. To akwai wata alfakarwa da zamu yi insha Allah ta'ala gami da wannan din. Shi wannan watakila in za a tuna sifar salatin nabi da makaranta hadisin ba inda ba mun karanta shi a sifar salatin nabi, shin sai Albani ya tabbata hadisin, saboda ya zo ne ta hanya guda biyu. Albani ke ganin hadisin za taron hada su da juna za su iya tashin juna su masu hujja. Hadisin farko shi ne hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Al-Hakim Abu Abdullah suka fitar ta hanyar Muhammad ibn Salama al-Harrani daga Husayn ibn Abdurrahman al-Jazari daga Abdulaziz ibn Jurayj. Abdulaziz ibn Jurayj baban Abdulmalik ibn Jurayj al-Imam. Qala yake cewa sa'altu Aisha na tambayi Aisha da Aisha in kana yutiru Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da mene da wani surori wanda manzo Allah yake yi mutirin sa. Qala sai tace kana yaqra'u fil ula bi sabbihi ismi rabbikal a'la, yana karanta sabbi ne a raka'an farko, wa fi thaniya bi qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu kuma ya karanta qul ya, wa fi thalitha ta uku kuma bi qul huwallahu ahad sai ya karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn da kuma qul a'udhu bi rabbi. Ina jin wannan shine abin da ya sanya tambayar ta kara aka taso da ita. Wannan kamar da muka faɗa Imam Tirmidhi ya fitar da shi, Abu Dawud ya fitar da shi, Imam Tirmidhi ya fitar da shi sai Hasan Gharib. Hasan ne gharib ne, yace Hasan yana maganan saboda matanin an san shi ta wani hanya, amma gharib kuma ba a san shi wannan hadisin daga hadisin Aisha ba. Galibi yace gharib yana son ya nuna maka cewa hadisi ne da ake dan dadar da shi, musamman isim gharib ya shiru, amma nan da ke Hasan gharib abin da yake magana shine yana son ya ce maka hadisin ba ta shi daga cikin hadisin Aisha ba sai ta wannan fuska, amma kuma da yace kuma hadisi Hasan ne saboda matanin an san shi hadisin Abdullahi ibn Abbas kamar da makaranta wancan sati hadisin Abu Sakan Sabi'i daga Sa'id ibn Tubayr daga Abdullahi ibn Abbas. Al-Hakim da sabu ne shi saboda dama an san shi da sassauci, yace ma isnadu sahih, yace wannan hadisin sanadin sa ingantacce ne, to amma dai wannan ba zai zama an salama masa ba saboda a cikin isnadin shi zana koro mana ya gaban isnadin da ake da matsala a kanta. Idan kullu za ku ji na ce daga Husayn ibn Abdurrahman al-Jazari daga Abdulaziz ibn Jurayj baban Abdulmalik ibn Jurayj. Abdulmalik ibn Jurayj babban malami ne, yana dan sama da Malik kadan, kuma shi ma ba wai kasa yake da Malik ba a daraja, babban malami ne a Makka. To yana da mahaifi ana kira shi Abdulaziz ibn Jurayj shi kuma, to shi kuma mahaifin sa shi kuma mai rauni ne kuma da ba ka shi ba bi shahara ba da daukar ilimi ba, akasin dan nasa. To kun ga yadda malamai ke rarrabewa, duk yadda kake ganin cewa shi malam wani shi baban shi shahararre ne, amma baban shi ba shahararre bane ko kuma baban shi mai rauni ne, to dan haka in hadisin ya zo ta hanyar babu za a hausa ba. Ka zan kacin haka kamar Abdullahi Ali ibn Abdullahi al-Madini aka tambaye shi babansa sai ce ku ta mai wani da aka ce baba suka ce babansa babanka ne muke son mu san meye matabansa za a karba hadisi ko za a karba ba to inda kiyaye addini sai kace baba na mai rauni ne wato baba na hadda tarihi yana mushi wahala hadda tarihi ba wai ba wai kowa da kowa ke iyawa ba gaskiya to a cikin sanadin akwai Husayn ibn Abdulrahman al-Jazari shi saduq ne hadisinsa idan ya dace da sauran wasu daga cikin amintattu ana karba saboda saduq ne ya ati bil manakir yana zuwa da wasu ruwayoyi da ya sukurkuce a ciki saboda kai tsaye ba a karban hadisinsa sai yayin da ya wafaka ma wato amintattu suka ruwato abin da ya wafaka ma wannan abin da yake ruwatowa amma an ba haka bai ruwato hadisi kadai kadai ce da shi to malamai sun taji hadisin kwarai da gaske sun taji hadisin sun tabbatar babu kuskure a ciki shi yasa kamar Imam Ahmad da Abu Hatim ar-Razi da An-Nasa'i duk suka yi magana game da cewa yana zuwa da nakara yana zuwa da wadan kuskure a hadisin sa Imam al-Qattan Yahya ibn Sa'id al-Qattan duka sun nisanci hadisin sa saboda malami da aka san shi yana da hadisai amma kuma yana yin kurakurai Abu Ahmad al-Hakim da al-Azdi duka suka ce laysa bidhalika bidhalika al-qawi suna nuna cewa hadisin ba shi hadisin sa ba kafaffe ne a hadisi ba to kaga shi rawaito wannan hadisin sannan kuma kaga ana tuhumar shi da ma can wani lokaci yakan zo da wani hadisi da wani karakari a ciki na kuskure ko kuma ya dan rage a da kuskure ko kuma ya kara wani rawi da bashi ko kuma hadisin ba ma na wani rawi bane ya kai wani rawi shine ake kira nakara to abin da karin na maka cewa a hadisin nan akwai wannan abin da ake tuhumar shi da shi shine fuska guda biyu na farko a yanda ya tabbatar ma Abdulaziz ibn Jurayz ya tabbatar musu cewa shine ke cewa sa'altu Aisha ya tambayi Aisha to abinda kuma masanan hadisi suka tabbatar suke faɗa kamar irin su Imam Ahmad kamar su Imam Ahmad da kuma wasu daga cikin malamai Ibn Hibban da Dharqutni shine shi wannan mutumin bai halima da Aisha ba so ba zai ce sa'altu Aisha ba sai dai ya ce ko daga Aisha ko kuma wani ya bashi na bai daga Aisha yace a rajulin ko an imra'atin an Aisha amma ba shi ce ya tambayi Aisha ba saboda shi an san cewa shi bai ji hadisi daga Aisha ba kuma bai saurari Aisha ba Imam Ahmad kamar da Ibn Abdurrahman Ibn Abi Hatim yake ruwatowa yake cewa Imam Ahmad na cewa bai halda Aisha ba tsakanin su akwai wata ummu mait tsakani wannan kuma shine abin da Ibn Hibban shi ma ya faɗa shine abin da Dharqutni ya faɗa saboda haka shi ya ruwaito hadisi wannan Husayn ya ce wai shi wannan Abdulaziz ibn Jurayj ya ce ya tambayi Aisha kaga wannan hadisi ne mai rauni yayi kuskure a ciki abu na biyu kuma shine wato ambatan al-mu'awwidhataini nan wasu daga cikin malamai sun mishi inkari sun musunta mishi cewa ambatan mu'awwidhataini wannan kuskure ne dama shi ya kade shi da kawo hadisin da Aisha hadisin an san shi ne hadisin Abdullahi ibn Abbas ba hadisin Aisha ba to kuma hadisin Abdullahi ibn Abbas kamar da makaranta sabbi ne da kulliya da kuma ulwan lahu amma kuma shi sai ya kara mu'awwidhataini wala uzanna guda biyu shi zai Imam Ahmad ibn Ma'in suka ce wannan ƙari ne wanda take ba za a karba ba ƙari ne wanda yake ba za a karba ba saboda wanda ya tafaruji da ita shine wannan Husayn ibn Abdulrahman al-Jazari sannan kuma ga shi kansa wannan malaminsa Abdulaziz ibn Jurayz shi muka ce shi ma kanshi yana da rauni a malamai sun Imam Bukhari cewa la yutaba fi hadithihi yaka zo da hadisai da yake dan fandarewa in ya saba saba da hadisi shi ya rawaito hadisi shi ba a samu wani ya bara masa bayan shi sai a karba amma a samu ya kaɗaice da wani hadisai to ana tsoron kai ya zama shi ya faɗari da hadisin ya rawaito hadisin bayan da yake ba to kuma kaga anan ai ga alamar kuskure ma da yanda aka ce ya ce sa'altu Aisha kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske to wannan shi yasa malamai suke rauna da hadisin da ke cewa da ke ambaton cewa za a ƙara ulauzai a ciki to banda shi kuma akwai hadisi albani ba hadisi ba wani hadisin kadai ya kawo shi ba da ya kawo wani hadisi ya rawo wani hadisin amma kuma yana cewa hadisi raunin sa ba mai karfi ne ba ba mai tsanani ne ba akwai babban tsakanin rauni mai tsanani da kuma rauni mai tsanani shine a ce a cikin rawin akwai wanda yake ana tuhumar shi da ƙarya ko makalici ko wanda shi matruk ne watsatse ne shi ba yanda za a iya kawo hadisi ne to waɗannan ruwaya idan yana waɗannan mutane guda uku ba a karɓi hadisin su to amma in ya zama shi kawai ana tuhumar shi ne da kawai su kucewa hadda sai wani ya rawaito irin wannan hadisin nashi kuma irin kwabo da kwabo to asan cewa bane ya kiyaye kenan bane ya hadace daidai to shi albani sai ne sai ya je nemo ƙara nemo wata hanya da yake ganin zata iya karfafa wannan hadisin da muka karanta yanzu ita ce hanyar da Ibn Hibban yake fitarwa yake fitar da ita a cikin sahihi littafin sa Imam Tahawi ya fitar a cikin sharh ma'ani al-athar Dharqutni ya fitar da shi ma a cikin as-sunan ta hanyar Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr al-Misri daga Yahya ibn Ayyub al-Ghatiqi al-Misri daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Amara daga Aisha ta ambaci manzo Allah ya karanta qul huwallahu ya kuma qara qul huwallahu to shi albani sai hada wadannan hanyoyi guda biyu yake ganin tunda su duk shi ma wannan hanya sa ba mai rauni ne mai girma ba yake ganin kamar zai zama hujja akan cewa ita ma sunna ce mutum yayin qul huwallahu a wuturi ya qara da qul huwallahu to amma a cikin wato sanadin akwai Yahya ibn Ayyub al-Misri shi ma Yahya ibn Ayyub al-Misri shi wannan mai rauni ne da yawa malamai sun sarrafa dashi Imam Ahmad An-Nasa'i Abu Zur'at ar-Razi Abu Hatim ar-Razi da Ibn Sa'd duka sun yi magana cewa kuskure afwan sun yi magana cewa shi yana da rauni sannan kuma wasu sun kokarin cewa kuskure ne ita kanta wannan riwaya to abinda kake malamai ki suka jefa riwayar da kuskure sunan shi kuskure ba za ka iya cewa kuskure za ka iya hada shi da wancan hanyar da wancan hanyar ka hada su ba hanyar farko mun tabbatar cewa kuskure ce to wannan hanyar ta biyu ita ce da ba ake tawa ba akan ta kaga hadisin farko ne hadisi ne munkar to munkar kuma baka amfani da shi wajen ka amfani da shi wajen ka karfafa shi da wata riwaya ko kuma shi ma ya karfafa wani wata riwaya al-munkar abadan munkar ba amfani la yataqawa wala yuqawi ghayruhu shi ba amfani da shi wajen shi a ce hada shi da hadisi shi ma ya kara karfi ko kuma shi ma ya je ya kara wani hadisin karfi saboda kuskure shi na shi kuskure ba yanzu da wannan abin da saboda haka hadisin wannan sanadin kamar da muka ce akwai Yahya ibn Ayyub al-Misri shi kuma haka ana yana bukatar wani wanda zai mishi mutaba'a tunda shi ma kashi a karan kasa kuskure mai rauni ne to ana bukatar wanda zai mishi mutaba'a saboda a tabbatar cewa ya hadisa hadisi tunda shi ma ba a san shi ba afwan an san shi amma kuma shi dha'ifi ne to abinda na duba akwai wata riwaya da Tahawi ya kara fitarwa daga Abu Zu'at ad-Dimashqi daga Safwan ibn Salih daga Al-Walid ibn Muslim daga Isma'il ibn Ayyash daga Muhammad ibn Zaid ar-Rahbi daga Abu Musa daga Aisha wannan isnad akwai magana sosai shi ba akan sa akwai wanda Al-Walid ibn Muslim mudallis ne ya tadlis taswiya tadlis taswiya ya daga cikin hanyoyi da malamai suke rawaya hadisi kwarai daga sai aka samu rawi da tadlis taswiya tadlis taswiya shine ruwaito hadisi daga wani malami da amma shi mai rauni ne sai ruwaito hadisi daga wani amintacce shin shi ba wani amintacce yace ya ruwaito hadisi daga wani amintacce to tunda ni na san cewa shi wannan malamin mai raunin ba za in na ambace shi ba za a karbi hadisin sa ba to sai in ambace malami na amintacce da ra'ayin shi hadisin daga wajen sa afwan kamar da azan na ce malami na mai rauni na dauko daga muqaddara na dauko da malami shi amintacce ne shi kuma ya amso daga wani malamin sa mai rauni shi kuma wani malamin nasa mai rauni shi ma sai ya amso daga wani malamin sa mai amintacce kuma to in mutum na san a amsa hadisin sai yanzu tunda kaga malami shi wannan malami ne kuma amintacce ne to zan ambace shi in ce ya bada hadisi kaga daga sai ya bada hadisin amma sai kuma in balan ce shi kuma ga malamin da ya bashi hadisin ba mai raunin nan sai in cire shi amma kuma sai yanzu da in ce daga walan wani sai yanzu da amintaccen nan kaga sai zama amintacce daga amintacce mai kuma amintacce daga mai rauni daga amintacce to wannan shi tadrisu taswiya ya bi ya sassabi ya jinkar isnadin haka ya plus shi sai ga tsamanin yayi almudahala a ciki to wannan kaga shi Al-Walid ibn Muslim wannan malami shi Al-Walid ibn Muslim yana irin wannan tadlis taswiya din to haka malamai ba su karba sai kowace da bakata isnadin ya fito kowane malami ya ce haddathana ko haddathani ko akhbarani ko abin da kama da wannan to a cikin sanadin akwai wannan mutumi sannan kuma banda shi ban gama bibiyan wato sanadin ba amma ni banda shi akwai wasu magagganu ma na isnadi saboda haka idan ya tabbata wannan hanyar za a iya karɓo shi da wancan hanyar ta Yahya ibn Ayyub al-Misri sai zama abinda albani ke sai tafi zuwa gare shi cewa hadisin ya tabbata sai ya zama ya tabbata haka amma gaskiya ne hadisi ne dha'ifi kuma da yawa malamai sun rauna da hadisin da ake akwai ambatan qul huwallahu afwan ula uzanna guda biyu banda qul huwallahu daga manzon Allah matsayin manzon Allah yana yi da ita sai da kamar da muka ga ya tabbata daga malamai da yawa magabata ya tabbata daga gare su suna cewa babu laifi da an karanta qul uzan an hada qul huwallahu qul falaqi da nasi a hadisu yayin ka tumuti ne amma ka mu abinda muke cewa shine idan hadisin ya tabbata kaga sai sai zama sunna sai zama sunna eh ta dan kai wannan gobe kai wancan in kuma bai tabbata ba to sai dai ka dauke shi ala sa'ati wal ijza ka dauke shi aka cewa yayi idan kai aka ta haka in kuma amma sunna ita ce ka tsaya kan qul huwallahu ita aka samu sunna daga manzon Allah amma idan kai to magabata ba za su kirkiro bid'a ba ita ma wannan manzo Allah ya ga suna yi ne sai kyale su haka alal ijza'i wa sah kacewa wannan idan suka yi su ma yayi haka kaga masu imam malik su ibrahim an-nakhai su manyan manyan malamai imam ahmad duka suna fadan cewa an samu magabata suna ƙara ulauzan akan ulwan lahu babin za'i kuma ba samu wata wata hujja ba mai dan mai ƙarfi akalla koda za ka ce sunna ce ba amma za ka za a ce manzo Allah ya san suna yi kuma sun fahimci cewa manzo Allah in sun ƙara din babalihi bane a wajensa to saboda haka haka muka faɗa a wancan lokaci kuma yanzu ma haka za mu ƙara muka ƙara faɗa ila iyaka da ila yau bayani ya zama ya fitowa fili Allah ta'ala ya saka alheri akan faɗakarwa da aka yi to sai na abu na biyu shine wato ambatan mun yi magana akan raka'a 13 in za a tuna muka kawo amsoshi da malamai ke bayarwa sai muka ce akwai hadisi da yake ya tabbata daga Aisha ta ƙara rarrabe wannan raka'a 13 tunda ita ta zo ta faɗa take cewa mazala baya wuce raka'a 11 to ina ta samu raka'a ƙara raka'a 2 kuma sai ne muka ce to akwai wata riwaya da ta zo sai ta kirga raka'a 11 sai ta kuma ƙara kirga raka'a 2 na raka'atul fajr tace to kaga ya zama 13 kenan sai muka ce da wannan riwaya kaga sai a dauke ta inda suke cewa 13 ya zama tana da kuma wannan ƙarin da katul fajr ne wannan wasu daga cikin malamai sun faɗa haka wasu kuma suka ce a'a ka kirga da katul fajr saboda katul fajr ita ba ta cikin ko qiyamul layl ita a hada ta da sunna ta isha kaga guda biyu ce ita ba idan an hada da 11 kaga bai zama 13 ba to shi ma wannan akwai wato hadisi daga Aisha da ta kirdiga 13 da kuma sunnan isha din wannan kamar da al-hafiz ibn hajar da wasu daga cikin malamai suka rantsa suka ce abinda manzala yake magana idan ya 12 in yayi raka'a 2 sunnan isha sa wacce take ba ta da tsawo daga baya sai zai ƙara yin kuma wutarin sa da raka'a 11 daga baya kuma sai ƙara hutawa kuma sai wani lokaci dan kwanta ma sai lokacin da ka tafajir yayi sai ƙara yin 12 kaga hakikanin abin da manzo Allah yake yi ya danganta da inda ka kirga abin idan kana ka kirga duk adadin rakoi da yake yi ne to zaka tashi da raka'a 15 guda biyu suna ta a kan isha su kuma wani yayin su ne masu dan sauki wanda ba su da nauyi in yayi su to daga nan sai isha ɗaya kuma wannan shine qiyamul laylin sa daga nan kuma sai ya kwanta shi ya dan huta daga nan kuma sai ya ƙara raka'a 2 kaga 15 kenan to wani lokaci idan an samu wani sai wani ya kirga shi da raka'a 11 da kuma raka'a 2 gaba kaga yana 13 wani lokaci kuma sai ba za mu kirga da raka'a 2 gaba ba sai mutum wani kirga da raka'a 2 farko kaga 13 sannan kuma lokaci zaka asiru waya ana batin 13 inda Aisha ta ambaci 13 ta kirga da wannan sunna ce ta isha din wani lokaci kuma sai ta kirga shi kuma da sunna ta raka'atul fajr duk wannan babu matsala kuma ba zai sa a ce wai akwai cin karo da juna ba ta fuskan hadisin tunda da dama duka ita ciki take rawaito hadisin ciki take rawaito wa wata da kin diga da wannan raka'a biyun farko wata da kin diga da raka'a biyun karshe haka to wannan shine dai a wato duk abubuwan da yazo mana na dan fadakarwa insha Allah za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya مالك توا وعن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال عمل علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وانا حديثي كمين دمك فسنا وانتساتي حديثي يدك ورات برنا باهم المغيرة ابن شعبة صحاب مزعلة صلى الله عليه وسلم قال يتي أم لا علي المغيرة ابن شعبة وبنجدنا المغيرة ابن شعبة يا من شفته في كتاب أكن وان وسيقى ديك ربو إلى معاوية زوى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة cewa manzon Allah ya kasance yana faɗa a matsayin zikiri a bayan kowace sallah maktuba ta farilla sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita kamar da makaranta yake cewa la ilaha illallah ba mota da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake daya la sharika lahu bai da abokin gwami ko tarayya lahul mulku wato duk wani mulki nasa ne
walau alhamdu wani yabo da kirari da godiya din nasa ne huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne ga komai ga kowa kuma allahumma la mani'a lima a'taita ya ubangiji babu wani mai hana abin da kai baiwansa wala mu'tiya lima mana'ta ba kuma mai yin baiwa abin da ka hana wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd wani mawadaci wadata shi ba zai amfana masa komai ba a wajenka thumma wafatu ba'du ala muawiya sai shi wannan wara da ke cewa daga baya sai na tafi zuwa ga muawiya fasami'tu sai naji ya amuru nasu bidhalik shi ma yana umartan sauran talakawa su riga yin wannan addu'a din wato daga lokacin da aka mashi aka bashi wasiqa aka ce ga abin da manzo Allah yake daga baya shi ma sai je ya riga koya wa mutane kaga sarakunan gaskiya kenan wa fi lafdin awali lafazi kana yanha an qila wa qala sai kuma mawqila kana mashi da cewa manzo Allah yana hana kila wa qala an ce ya ce ba wani magana na ƙarya ko kuma na giba ko wani magana na ba a tabbatar ba ko ma an tabbatar amma ana sa ya dabanna a cikin al'umma kawai mutum ya rika fadan waɗannan waɗannan maganganu duk ya shiga cikin qila wa qala wa ida'atul mal da kuma banna da dukiya mazala ya hana wannan kasatu su'al da kuma yawan ruku yawan bara maulani nan da ake yi wa kana yana an uquhi al ummahat kuma ya hana a dinga saba mu iyaye mata wa wadil banat kuma ya hana a dinga binne yara mata wa man'in wahat kuma ya hana mutun ya riga wato yin hannun jariri amma kuma shi yana son a bashi sai ya hana nashi shi kuma yana son wani ya bashi wannan hadisi wato a cikin sa akwai fa'idoji da yawa zamu ambaci fa'idojin ne kawai illa iyaka dai fa'idar farko zamu faɗa shi ne abinda kowa sani cewa idan mutum ya ce assalamu alaikum daga cikin zikiri da ake yi shine wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu har zuwa inda ce allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd wannan wato wata addu'a ce da manzo Allah ya kasance yana yi saboda haka wato ya kamata mu ci gaba da kulawa dama sai muna kulawa kusan kowa na yi to amma dai a ci gaba da kulawa a ci gaba da rike ta shiriya ce ta manzo Allah ba wai fahimta ce ta wani malami ba sannan kuma daga cikin fa'idojin hadisin shine wato ya kamata ma'abota ilimi su rika kai wato ilimin su umarni da kyakkyawa da kuma hayi daga mummuna daga hadisin manzo Allah ko kuma ayan Qur'ani su rika aikewa zuwa ga wato shugabanni kar a rika barin shugabanni suna yin abin da suka dama ko a ce a'a kawai ai mu namu ya namu mu mai dama su yi hagu a'a idan ka ce za ka yi dama shi ya hagu to ran da ya sun ya zaga zan ba hagu zai rinka muku wato duk wasu wato ka'idoji na zamantakewa a hagu to gwara ku je ku sashe ne idan ga yin dama illa iya ka je kamar yadda aka sani shi shugaba yayin da aka je wajen sa za a masa nasiha ko za a umarci shi da umarnin Allah da Allah da manzon shi to ba za ka je ne a matsayin kai ka'isa ba ka dinga jin cewa kai kana kasa da shi ne ka mishi magana yadda zai amsa kai abin da kake nema shi ne amsa ba ka riga mishi magana wani isa ba sai yayin da yake yazo da wani dagawa yana son ya bijire ma abin da Allah ta'ala ya zo da shi da manzon shi sai ka nuna mishi cewa to ai Allah ta'ala shi suke saman ka da manzon shi suke saman ka amma haka ne kawai ba za ka je ka ce wai ya rika yin gaskiya da amana kuma ka je kana gaya mishi magana danye ta ba sai ka ce wani wata sa'a ka a dai yanda kake jin cewa kai ma malami ne kana akwai umarni da kyawa a harshen ka da ubangiji ya baka kuma ya wajabta a maka da'a to kuma ka rika jin cewa kuma shi yake da iko ubangiji shi kuma ya bashi iko ayan kisa yana hannunsa wata yan sanda ne da doruna da yake yawo da ita wanda yayi ba daidai ba wanda kuma wannan dorunan da sandan ita ce take tabbatar mana al'umma da aminci da kuma tabbata inda ba wannan wato dorunan to da shike nan ko wani wanda mai karfi sai sace sai ya kwace abin da ke hannun mai rauni saboda haka shi kanshi wato shugaba ya zama akwai shi to ni'ima ce ga al'umma ni'ima ce ga da'awa ita kanta ni'ima ce ga malami malamai ke cewa da a ce za a yi kwana daya babu shugaba kwana daya babu shugaba sharrin da yake kawowa wato dabanta ya suke sa abin da dai malamai ke faɗa a nan shine in aka ce za a yi kwana daya babu shugaba to babu abin da zai yi duk zalunci shi gwara kai haƙuri da zalunci shi na shekara da shekaru akan ka ce wai ai wannan shugaban da su ma gwara babu su a kai dai ka ce dai Allah ya gyara maka su amma gwara su da babu su to ai ba inda zaka iya tafiya kaga daga farko ba zaka iya fita fitauci ba ba za ka je rufa kanka ba iyalanka ba saboda abin da ke rike maka iyalanka shine wannan restraining authority da ake faɗa wani wanda zai zama idan an yi za a je a kai mishi ƙara amma yana mana babu wanda za a kai mishi ƙara to ai shiga uku ba abin da za ka iya yi mai ƙarfi ne za a ringa yin rayuwar dabbobi kuma mai ƙarfi ya danne mai rauni Allah ta'ala ya kyauta ta haka shi shugaba
aka yi mishi nasiha ne nasiha ta yanda zai amsa sannan kuma ana akwai wato bayanin falalan Muawiya bin Abi Sufyan akwai bayanin falalan Muawiya bin Abi Sufyan inda ya zama wato rafi alkhairin mai sarauta wato ni yayin da kake kaga shugaba babban wadanda suke idamu da su shugaban malamai su ne kuma wanda an gaya mishi kuma da ya aiwatar to wannan shugaba shugaba ne mai alheri shugaba ne mai alheri shugaba ne wanda yake in ya gama mulkin sa to za a ce wato ana shi mishi da albarka riya ne aka tuna shi kaga Muawiya bin Abi Sufyan anan ana gaya mishi sunan manzon Allah to kawai shi wannan mutumin da aka aike shi da wannan wasika yana ƙara komawa garin sai kuma ya ga gashi shi da kanshi ba yana zuwa wajen masallata to kuma wannan shi ne babban abin da ke kan duk wani shugaba hifdhuddin kiyaye addini in ka dinga ka ta musu wani in ka ta musu wani titi ka ta ba su wani ruwan sha wani aikin banza ne baka kiyaye musu titi ba baka kiyaye musu wani addinin su ba shine babban abin da ka fara kiyaye musu kiyaye addini duk wani mai gurbata addini wajibi ka tabbatar ka hana shi duk wani wanda zai taimaka maka kuma wajen tabbatar da addini ka tabbatar ka taimake shi kuma biya yadda aka baka nasiha game da addini kuma ka tabbatar da wannan abin a cikin al'umma sannan a nan a cikin addu'a da manzo Allah yake yi akwai tabbatar ma ubangiji ta'ala da kuma cikakkiyar bauta inda kace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu anan kaman kana tabbatar ma ubangiji da cewa kai bawansa ne shi kadai kuma kana tabbatar masa da abin da ya cancanta na kirari da yabo kuma kana tabbatar masa da cewa kuma al-mani wal mu'ti huwa Allah in ka samu Allah ya baka idan ka rasa ka samu wato ubangiji bai kadanta maka zaka samu wannan abu bane sai ka je ka nemi kaina ka arziki da ubangiji ya baka ba wanda aka ubangiji ya hana shi abu baki daya aka hana wai a ce shi gurgurgu ba abu da ubangiji ta ba shi a sai dai in babu wata maslaha a hana ka wani abu kuma a baka wani abu amma mutum ce ubangiji ni baka bani komai ba to ko iskan da ya baka ba lafiyar da ya baka ba iyayen da ya baka ba wani zaka ya ce ubangiji ka ba wani dukiya ka ba wani dukiya amma ni baka bani ba alhali ka manta shi wannan wanda aka bashi dukiyar gado yayi bai samu dukiyar nan ba sai a makofin iyayensa kai kuma ga iyayen naka nan kana gani kai ma ga karfin ga karfi da ubangiji ya baka kamar wani dan basa dan samudawa da sai ka je ka nema zikin da ubangiji ya baka amma kuma a baka da iyayenka amma kuma kace ai ka ba wani baka bani ba ka sani kai ma ila a madadin wannan sai a ce to iyayenka su rasu sai ka gade su to gwada a bakar kowa ubangiji ya bashi farin cikin shi daidai gwargwado sannan kuma wato akwai wato lura da cewa wato zikiran da manzo Allah yake yi in an lura a ga ubangiji manzo Allah ya cika zikiransa da tauhidi to wannan idan na baka cewa tauhidi abu ne mai girma kwarai da gaske amfani kuma a ce duk zikiranka an sa tauhidi a ciki da yawa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shine diya yanda kai wani abin da yake kishin tauhidin ka san ɗan adam baka raba su da yin wata irin shirka ko da karama ce ka baka raba su da irin wannan to ire-iren waɗannan tauhidin da kake zikirin ubangiji da shi to za su zo sai su murƙushe wannan karamin shirka da mutum ke yi sai ya zama da wato ubangiji bai kama shi da wannan zunubi na shirka din ba to shi kaga daga nan wannan shi take hikimar da yasa manzo Allah ya rika hada mu da zikirai da yake da a cikin sa akwai tauhidi kuma bi lillahi ya abdullahi mukhlisin lahu din saboda haka zikirai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu allahu akbar inna subhanallah wala tsatsata ma allah bauta ne da kuma nuna mishi cewa shi kadai jin cita da bauta shi kuma kadai jin cita da kirarin ka da kuma wato yaban ka da kai masa sannan sai abu na gaba da shi wato al-mughira yace manzo Allah ya hana shi al-qil wa qal qil wa qal shine qila an ce qala ya ce wannan ta hanyoyi da guda biyu da malamai ke faɗa ko dai mutum ya rika yaɗa jita-jita ta hanyar jita-jita da ya tabbatar ka tabbatar cewa lalle wa abin ya faru amma ubangiji ya riga wani abu ne da fitina ubangiji ya riga ya sutura abin nan kai baka je ka bankado saboda kawai kana adawa da shi wannan wanda shi ne mai sirri ka je ka bankade shi ko kuma ya zama da a'a baka tabbatar ba wannan hanyoyi guda biyu ta hanyar shi ne galibin mu muke yada manganu wanda ban tabbata wanda kila bakala ce idan ka tabbatar cewa ya fada shi wannan wanda kake son ka bankade shi cewa lalle ya fada wannan maganar to gayan abinda zaka yi babban abinda zaka yi shine kamar da ake cewa kafa bil mar'i ithman an yuhaddatha bi kulli ma sami in da har da zaran duk abinda ka ji ko da daga san ka ji zaka ringa fada to wannan ya ishe ka matsayin laifi wannan ya isa matsayin laifi da ubangiji zai kama ka da shi saboda babban abin da kake so kana fata da wannan abin da kake yawan nanatawa ko da gaske ne
shine kana son a mushi idan wani mutumi ne kake zan ka bada wani mummunan shaida akan sa kana son a daina ya ja da shi a duka daukar shi ba mutumin kirki ba a duka daukar shi mutumi na banza ko abin da yake ba da wannan ko kuma ya zama da ka bata shi ka bata iyalansa duka to ubangi shi ya sulhu shi baya son a bata shi ko a bata iyalansa ko yaransa ko wani abu ila yana yin wasu laifuka ne ga yaransa ba su su ma kina sun sani amma ba su fada wannan kaga je kaga yana yi kuma ka zo ka fada to kaga duk wannan shi ya shiga cikin fadin abin da ubangiji ke cewa innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu alladhina amanu lahum 'adhabun alim duk wannan suke san wato al-fasha ta yadu a cikin wadanda suka a cikin mu'minai Allah ta'ala ke cewa lahum 'adhabun alim fi dunya wal akhirah suna da azaba mai radi a duniya da lahira wannan ta sauka ne gami da Aisha ya da wannan maganganu din na farko ba a tabbatar ba to ko da ba an tabbatar ku je kuna ya da wannan maganganu din to kaga kuna son ya zama ana yin wasu maganganu na shin kyautawa gami da mu'minai kenan Allah yake cewa lahum 'adhabun alim fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun a mazala kuma yana cewa duk wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin gemin sa da kuma gaban sa to zan lamunce mishi aljanna mutakar ne mutum ba zai mallake bakin sa ba to baki kan dama duk wani wahalya kubun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsanatim jama zan Allah dama mutane ana sanya su su shiga wuta su fada wuta ta fuskar su in ba abin da suke faɗa a bakunan su ba kaje kawai kaje wani abin in kaje ba dole su ka faɗa ba ba dole su ka faɗa ba sai kai shiru yanda ubangiji ya asurce magana kai ma sai ka asurce ta ubangiji da ya ga dama sai ya banka dai ko ba azumi amma ubangiji hatta a lahira fa akwai waɗanda yake san asurce su zai zayyano musu laifin da suka yi sai kai kaza kai kaza kai kaza to yanda kowa bai sani a duniya ba yau ma ba wanda bai sani sai asurce mu sai asurce bawan sa amma kai kuma sai zama abin da kake nema sai dai ka dinga banka din bayin Allah wato asirin su wanda za ka gani wannan yafi yawa a wajen al-mashahir duk wanda ya shahara in ya shahara da balinta ne wani abin da yake ma tsammani ake a ce ai ka ji an ce abin da malam wane yi sai a ta yawo da wuri kaga wannan kuma shi fa sharri saboda shi malami idan kace zaka dinga masa ya hada wasu manganu akan sa to shi fa ba yana magana ba kana magana matsayin shi na malam wane bane addinin zaka je ka lalata kaga dai shi ba wannan addinin da ba shi da ba addinin da ba amma kuma jama'a su kuma suke aidu sanan da ma haka suke sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza musamman kuskuren malami ba kowace ake yadawa ba haka zalika wanda yake ya shahara kamar ko shugaba misali shi ma ba kowace ne za a dinga daukar wasu kurakuran shugaba ana yadawa a cikin al'umma ba na farko zai sanya shi shugaba ya zama haibarsa kwaljininsa ta saraya ya zama addinin mashi da'a a ce ai ina wani nan ai gogajen dan giya ne ko abu makamancin wannan dama ba sharri bane dan yana shan giya a ce ba za a masa da'a ba amma dai kar ka je kai wani abu da zai sanya kwardininsa ya zama ya saraya haka zalika duk wani mutunci na wani mai mutunci an san shi da mutunci yana wani laifi da ba a san shi ba to haramun ne mutun ya je ya yada wannan abun saboda kawai ya bata shi mazala yake cewa duk wanda imani da ranar karshe fal yaqul khairan aw liyasmut ya fala alkhairi ko ya shiru to alkhairi ko shine abin da Allah ta'ala ya faɗa mana cikin sutun nisa'i la khaira fi kathirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ta'ala yake cewa ya iyakace alkhairi akan abubuwa guda uku ko dai ka umarni kyakkyawa umarni da sadaka ko kuma kai ka gyara tsakanin masu rigima to kaga da zaka yi magana zaka bude baki kai magana ko kuma kai umarni da wasu masu bi sadaqa aw ma'ruf ko wani umarni kyakkyawa wani abu ne mai kyau kai gaskiya kai amana yi sadaka baya da duk umarni ne mai kyakkyawa kaga duk wanda idan kai umarni shi ko ba dan Allah kai ba abu ne mai kyau to kamar ubangiji ya ce maka in dai ba dayan uku ne zaka faɗa ba to kai shiru ya maka in dai ba za ka yi sadaka ne ba ko kai ma'rufi ka faɗa wani magana mai kyau mai daɗi ji in an ji a ce lallai ka faɗa magana mai daɗi ko kuma wasu na rigima ka musu suru in ba wannan za ka yi ba to kai shiru saboda in ba haka ba za ka je ka ringa yaɗa manganun nan kila wakala sannan kuma idan mutum ya ga aibu na wato dan uwansa yi kokari kwarai daga sai wajen ya sace mishi wannan aibu na saboda idan yayi wasa yana dinga yawaita ambaton aibin wani shi ba ubangiji ya jarfe shi kuma kalmar da kyau ka gani idan in mutum ya shahara ne da zagin malamai saboda wani kuskure da suka yi sai ka same shi ubangiji ya cire mishi san addini eh wannan kuma shine shi kuma aƙimarsa kenan in kuma ya zama ne shi shugabanni yake zagi da zaran sun yi je sa a Facebook ce ai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ya je ya dauko wasu abubuwa da suka yi na laifuka to shi ma ubangiji in yayi wasa sai ya jarumta shi a cikin gidansa shugabancin gidansa ai din dai ce shugabancin ya da shugabancin kasa duk dai ne amma da abin da ka kasa ganewa kake ganin cewa kai zaka iya ka fada ka yaya ta wasu bangannin sharri kan shugabanni kai ma zaka iya ka fada ka ce kai ai yancin ka ne to kana sa danka ya baka haka to in dai kuwa dan in kana abinda malamai ke fada hatta ba malamai na duk wani malamai da suke damuwa da siyasar duniya su jin Jack Ruby wanda suka kawo social contract suna faɗa cewa idan kai abin ya maka wahala ka fahimci siyasa na al'umma duka to dawo da ita siyasa ta gida ita dai take farkon shugabanci a duniya in dai kana ganin cewa danka kana jin biya baka son ya kai wani kuskure ya zo gaban sarai ayyan ya maka jara kuma jara na ganadi na gatsadi to kai bare kamata kuma ka shugaban ka kaza wannan shine gaskiyar magana wannan kaga da yawa mu a Najeriya ba mu son jin irin wannan ba'azi mun riga mun saba mun shugabanni muka kira su ne mu tsine musu albarka kace ai hakki na dole in fada hakkinka ne amma kuma ka nema ke kwajin ubangiji mazala ya riga fara cewa duk wannan daniyan zasu ba ina wanke su bane amma duk wannan daniyan da ma zasu duk zalunci da zasu kai ka nema abin ka wajen ubangiji yawaita zagin ba abin da zai kara maka sai fitina kuma sai kara daniyan wani abu da ba su fada ko da shi ba su fada ko da shi in kuma mai wa'azi ne kuma daga baya kuma zo su dinga cuya muku ba kirshi a wa'azin nan duk su cikin ku su rinka hada ringimu a rasu dalili kuma an ja duwa ga masu mulki ne suke hada su yan siyasar nan su ba wani kudi su musu talauta wani daga ciki su musu su duka hada gwara kama haka shi kenan abin ya dama addini kuma saboda ka kula da wannan kwaye da gaske wannan kenan qila wa qala gami da abinda aka tabbatar manzo Allah cewa wato mutum ya aikata na wani laifi kenan a dinga aji ana yadawa wanda su ba su sani ba manzo Allah yana cewa kamar yadda yake cikin hadisin muslim la yasru abdun wa abdan fi dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah ba wani da zai sutura aibin wani dan uwansa musulmi sai face ubangiji shi ma ya sutura aibin sa a tashi kiyama saboda kare mu rika jin yawan magana kawai mu rika yadawa kawai na san kawai a fada a muri kawai a wannan duk ya shiga cikin qila wa qala wato an fada in kaje sai ga wani ne wani munafiki ne haka ya dauko magana ya je ya daka ko kuwa mazan muna yin qila wa qala a siga na giba shine wani aibin sa ne sai mu je muna yadawa kuma baya son a fade ta kaga duk wannan shi ma ya shiga cikin wato masatara wato akhahu din wanda ya sutuce dan uwansa kaga wannan shi ma giba ne duk ya shiga wannan babi na giba ko kuma ba haka ba mu je wato muna yada kai da wannan shine na biyu ban ma tabbatar ba ka san akwai wanda su kuma suka shahara kawai wani dan hayaki zasu gani wato wata alama ce zasu gani kawai shikenan sai kuma sai su ma wato labarin wato kai da kafa da kuma hannu sai zo su fada wannan kuma ana yawan samu wajen kuma yan goma injiridu su ma su kula kware daga shida wannan abubuwa wani idan ko da aka cewa ba a ganin hayaki ba duk inda kaga hayaki akwai wuta to kaga wannan felasi ne ma ba tabbas bane ai in kaga hayakin ko dai ka samu wutar ko kuma ka zama kila ma balkano ne na dutse ko kuma zama raba ce ko wani abu ma ko wani abu ko ta duke kake karka ma hayakin so ba tabbas bane in kaga hayaki ya zama wutar ce so haka ba tabbas bane idan kaga alaman cewa wani ya shiga wurin wani dan siya da shugaba ya shiga wurin shugaba wani ka ce abinda kake tsammani sun kitsa to shi suka kitsa ne ina wani abu suka kitsa so da ka je ka yada kuma waya ce ka yada mutum ƙarya ya yada kinan bai tabbatar ba so da kaga wannan sunan sa bauta ne mai ba banda ma kila ba kare yanzu kaga har da kaji a ciki to yin wannan kajin kuma shine Allah ta'ala ke cewa man yaksil khatiyatan aw ithman thumma yamim bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina duk wanda yaje kirkiri waje ya tsoruci wata laifi babba ce ko karami laifin nan sannan kuma sai ya jefi wanin sa da shi yace ai waran nan shine ya aikata wannan laifin to hakika faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina hakika ya daukan maka sa wani gamo na zinubi da kuma wato kaje da yayi da kuma zinubi mai girma zinubi ba bane ne saboda haka to magana kila wa kala nan gaskiya ya kamata lalle mu rika kulawa da shi kwarai da gaske duk labarin da baka tabbatar ba magana kan sa bai taso ba to kuma ko da ka tabbatar ma akwai alkhairi ma wajen ka yada shi in ba alkhairi ka yada shi shikenan ka rika jin cewa su wadannan wanda zaka yada magana su suna da yaya suna da kanni suna da mataye yanda baka son kai ba an gana ka mahaifin a yada kai ma kaka yada mai mahaifin wani yanda karka zagi mahaifin wani shi ma baka son zagi na ka mahaifin kai baka zagi mahaifin wani yanda ne duk yanda muke takakarewa wajen zagin mutane inda mu ma za a zo a mana irin wannan ba za mu ji dadi ba to ya kamata ku rika kulawa da wannan abubuwa maganar ganda ban tabbatar ba ko maganar da za su jawo hazo
to ya kamata mu rufe. Akwai gaske da kawai ka san gaske nan ne saboda ka rufe ta, bai halitta ka je ka yada ba. Yada ta zai kawo bala'i a cikin al'umma, sai ka bar wannan maganganun karka ta da hazo. Mazala sai ce ida'atul mal, albazanci da dukiya. Albazanci da dukiya shine mutum ya sarrafa dukiyarsa zuwa ga abinda ba yi da wani amfani a duniya ko kuma a lahira. Duk yayin da wani abin da ba yi da wani amfani a duniyanka ko a lahiranka, to ko wajen ci ne ko sha ne ko wajen sada zumunta ne ko wajen wato kyauta ne ko wajen tunkuɗe adawan wani tunkuɗe wani abu, in dai ba yi da wani alkhairi a duniyanka ko lahiranka, shikenan to nan ka ga abin da ka yi ɓarna da dukiya. Amfani a duniya ko lahira kana buƙatar wani ka ce da wani abin da sai da shi addini zai ci gaba. Wani ana cin da'awa ka ba da kuɗinka saboda ka taimaki da'awa, kaga wannan ka ba ubangiji rance ne, zaka ga ranar abinda ka bayar ran tashin kiyama. Kaga wannan ba babu israfi a ciki, kawai dai abinda za a ce maka shine karka je ka zama kai baka bar makanka kai da iyalanka komi ba, musamman in iyalan naka ka san ba za su yi hakuri ba. Amma idan kai zuciyarka inda abuka siddiqu ce, to kaga wannan daban. Amma kaga ba daidai bane kawai ka je ka dauki duk wasu abu naka ka bar ahalinka a halaka ta kafafun nas, su kuma suna wato roƙo, a wannan ba daidai bane. Kaga wannan ba daidai bane ko da zaka tsinci addini. Haka zalika wajen abin da kake bukata na ci da sha, wannan kaga dan ka kashe kuɗi wajen abinci wajen kayan abin da zaka sha, wannan duk babu wani laifi, ba wanda zai ce ka sa amma Allah gami da wannan. Haka zalika ka ci da dukiyanka saboda sada zumunta, ka san sada zumunta wani suna dauka, akwai zaka ubangiji ya bashi kuɗi, amma kuma shi ko sai a ce kuma ai Allah ya bashi kuɗi, amma akwai shi da zumunci. Zumuncin fa shi da kafa yake bayi da hannu, to kaga Allah ba hakuri kuma baka yi zumunci da hannu. Ai zumuncin ba iri ne, akwai wanda shiri da su da ka dinga musu kada kai da a gida suna ganin ma kai ba komai kake ci ba, bari sai an je an maka girki wanda ka dinga aika masa abubuwa. Saboda haka wasu wato zumunci ba kana a tsammanin wai kawai ana zan yi daura aure kawai na kai cika kawai a ga ka sa bari ba, kuma kana da damar zaka wasu biya wasu abubuwa, ni da kyar ba zan baka wato plate ɗaya na abinci. A shikenan sai ka rika aiko da abu, wannan shi ma kanshi alwasl ne, wato ka sayar da zumuncin sa. Sannan kuma da kyauta, kar mutum ya zama baya yin kyauta. Kyauta wani abu ne da ake so kwarai da gaske, ko kuma mutum ya zama wani abu ne da yake in bai kashe kuɗi ba zai tunkuɗa wannan sharrin ba, wata sharri ne ke nufato shi. In bai kashe kuɗin ba zai tunkuɗa wannan sharrin ba, rashin lafiya kaga sharri ce, kada kake ganin alaman take tunkaro ka, ko kuma a ka zo wucewa kawai wannan tsabar rashin tsoron Allah kawai sai ce maka za ka wuce ba, yanzu yana taba ta maka lokaci ba kada kaza ba kada kaza ba kada kaza, kuma ka ne ka fahimci cewa so yake dai ka ba kada laifin kai wani zunubi a hukumance, ba kada license driving license ba kada kaza ba kada kaza, yadda dai suke yi kuna sauri a tafiya, sun ga alama kuna saurin tafiya sai su tsaye da ku, sai ai karin mutum biyar sannan a fara magana a ba kada kaza, in ka zo an nuna in dan abin kashe hayakin nan ne ma wuta na mota sai su ai ba irin wannan ai ma an daina yayin shi, to kaga nan ne ina mallaka ba suka rabu da ni ba wuce. Yanzu ana magana harkar ciki wace magana harkar wani wanda ake yayi da wanda ba a yayi, to kaga in ka fahimci cewa shi wannan so yake tabbatuccin ka, to babu laifi ka bashi wani abu saboda daf'an sharri ka tunku da sharrin sa, amma na ce saboda daf'an sharri ka sa ko da shi da zaran ya zo yana da kai wasu ƴan canji haka ya zama wato kamar wani madi wani zuma hamira illa sa in ya zo wucewa sai ya dan basu wannan abubuwan, to wannan kaga in ka ma ka bada rashawa a yanzu kaga zai bulaƙanta ka ne sai ka bashi, to yanzu shi ya ci wuta ne ya ci wuta balbal, amma kai da ka bayar ne saboda wato ka kubuta daga sharrin sa. Saboda ida'atul mal ko shine mutum ya je ya kashe kuɗin ba a irin waɗannan abubuwan da muka faɗa ba, shi sa malamai suka cewa duk wanda ya zama yana kashe kuɗi a hanyar da bai dace ya ce wato ya zama safihi, ya zama wanda ba shi da wato hankali, ya kamata a riƙa abin shajar a riƙe hannunsa kada ya riƙa kashe kuɗi haka babu gaira babu dalili. Daga cikin ɓarnar da dukiya shine mutum ya je ya riƙa kashe kuɗi a abubuwa na haramu. Duk yanda kake ji cewa kai kana da kuɗin da zaka sai abin da kaga dama, to dai wannan kuɗin da ubangiji ya baka kuɗin ubangiji ne, dukiyar ubangiji ne, kai kuma bawa da aka baka aran wannan dukiya ba a ce ka yi yanda kaga dama ba, ka kashe kuɗi yanda kaga dama kana yin wasu abubuwa na haramu, wannan haramu ne bai halitta yi ba. Daga ciki shine mutum in za yanda wani lokaci idan muke in za mu bukukuwa kamar da muka sha faɗa, mutum ya kashe kuɗi wajen yin wasu abubuwa da bai dace ba, a gaskiya wannan ida'atul mal ne, kuma Allah ta'ala zai tambaya akan abin da aka kashe kuɗi akan saboda shi. Za mu yi biki sai mu je mu kashe kuɗi a je a ba wasu kai kai da su na event center ko wani abu, wannan kwata kwata bai halitta ba, ai ba mutum aka je yi a wato family meeting aka je ba shi aka je ba balle kace a an je ne kawai a je a wata a sharholiya abin da aka je kenan daga nan kuma in aka daura bincike kaga wata yarinya ayin zubajin din ta ne an wato budicin ta ya kaune ta hanyar wannan zuwa wannan wajen anan aka ce ta da wani fasiki shi kuma ya rantsa yace wallahi tallahi sai yayi kaza eh baba ma yarinya ba har ta mata ya aure a ce haka suke faruwa ta yi tayi wani raye-raye haka tayi wani dama-dame na jiki wani fitinan ne ya ganta ya ce ai wallahi sai yayi kaza aka ce ba ta aure yace wallahi sai yayi kuma sai da yi to kaga irin wannan abun ka bi ibadatul mali da ba abi abin da ubangiji yace kar ayi ba da ba mu jaba kanmu ba da da haka wannan ne kaga kaga din mutum duk wannan wato mutum ne wato zai je dauko wani abin haramun ya ce zai musulunta da shi ga shi abin asalin sa haramun ne asalin sa ku je wurin haramun ne ko ku ce za ku yi bani za ka ga ba ma san za ka dauko a duk wasa doyin ba su iya jan adoyin ba to mutum biyar kawai ayi addu'a ya wato wato ya Allah ga naka mutum biyar sarar da goma kuma awa daya a ita abubuwa kuma gaskiya ba zai zama daidai ba babu wani malami da muka taba sani ya taba cewa a ji ai wannan abin babu shi duk wani ka ji ya ce to yanzu ya bar malamin shi ne an dima da wannan zabin ne amma wallahi ba mu san wani malami da ya rubutu shekara aru a dubai ba da ya taba cewa wannan ibn santan a wannan siffa din ya halatta babu shi in kuma mutum na sai ya je ya duba ta da tabin magabatan su Sheikh Usmani ba sai ta wannan abubuwan ba Sheikh Usmani inda har yana cewa hatta maulidin za a haɗe tsakanin maza da mata yana cewa Allah ya tsare mu ce mu halarta irin wannan to ina ga sauran abin da bai kawai nan ba maulidin ba da yawa basira ake yi ba ai da yawa basira suke yi ba wani abu ake yi in ba daga baya wasu suka kawo wasu abubuwa a ciki ba amma basira ake yi amma da wai akwai wanda suke sukan sanya sai DJ din mutum sai mai dauko da su mutum sai mata da su su amma suna shi to ai yawa to shi wannan idan mata ne maza Allah yake cewa wato abin da ke tsakanin halal da haram shine wato adduf da mata za su buga lokacin da ake wato biki wannan ya halatta kuma in za su je su kai amarya ya halatta kar wani mai kishi ce ya ji mata ta da yar waje waje za ka kai amarya duk wannan ana dan yi aka dan bar su aka dan kawo da kai kamar lokacin sallah ko abu ya kama da wannan ya halatta su dauko wani kidan amarya ko wani abu su da kasi iya su ya halatta wannan mazala ya amma ba ka ga maganar su tashi je wani wuri za su dauko wani abu ne na wani film ko ta waka shi wani ba namijin ke yi ba sai a bar mace ita kadai ta yi kuma magana ne za a yi babu wani ba za a ciki ba irin na barmana coge ba mangaru za ka ji ana magana kai kanka za ka ji kunya ka sun da kai mai mutunci ba irin wannan ba a dai yi magana mai mutunci wanda yake akwai alkhairi a ciki kuma namijin bai halitta shi ba idan wani sun da kwalitin wajen ya dan rikici aka ce a kira na waje zo ya gyara in ya zo ya gama gyara musu sai su ya fita abin sa su kada aka ce sai
da mashi ne yake malam duk in sun yi wannan ba ana dauka
to ga dauka ba kaga wannan wata masifa ce kuma
duk an gama sai kadai ne sai an dauko
idan har malamai suna cewa hatta katun Qur'ani karin mata kawai su dinga yi sai ka ce su tsaye su ta wato rerawa ba karatun Qur'ani gaban jama'a haka barkatai in ba wai da sunan koyo ba ko wani abun da malamai ke bada halattawa ko a sallah ta aka ce idan ta zo gaban duk jama'a ne yanzu da ta zo nan duk gaban mu nan za ta yi sallah aka ce ta sirranta ko da kuma magariba ana bayyanawa idan aka ce ta haka to ina ga kuma wani waka ko wani wanda ke sharholi ya ce kawai abu irin wannan to da ka duk wannan gaskiya ba zai zama halal ba haka zalika mutum yaje ya kashe kudin sa wajen yaje ya sayo mai yaran sa wani wasu finafinai na wanda yake al-khali'a wanda yake mai finafinai na batsa ko finafinai na wanda zai taimaka wajen batsa ko finafinai wanda zai kashe musu manufa a rayuwa wannan duk haramun ne kuma mutum ya ci amanan wato abinda ubangiji ya bashi na amanan yara ba magana ba gata bane a ce wai ba a musu nishadi da yawa wasu suna yin wannan kuskuren wasu iyaye suke ayin bar a musu nishadi mun ba su ne su dan yi nishadi dan za su daina ka ga mun ba wani wanda daga baya Allah ta'ala yake miki shi da kyar ba ya daina irin wannan abubuwa ya fara kallo in ma
kana bashi ne wani fina fina wanda bi na Hausa ne zai je kallon American film in kuma American in kace sai kace sai ya kalla da ya yake ko action ko wani abu to zai je ya dauka ya dauko wasu abu da kai baka shi kace kalla ba kuma yaron wata shi ai da ba ka kai ya dole ya fi uban sani komi da komi yadda zai sarrafa wayan da zai komi zai sani to da haka wannan kamar da din malamai ayyuka suke fadi a ji a samu wani substitute a kawo wani hanyoyi da za a abin nan a sha maka cin yara da wannan hanyoyi na banna amma dai mutum ya dinga zuwa yana samu ma yaran sa wasu abubuwa na fitina a gaskiya wannan ba inda zai kai musu fitina sai wato lalacewa al'umma yanzu ku duba ku gani wannan abubuwa da ake cewa waƙe-waƙe nan da yanzu rap ne su ne shi kowa ne da ake cewa yanzu yara suna yi da Hausa tun ana gani abu kamar mai dan sauki mai dan sauki mai dan sauki ana dan nunawa a wannan toshin arewa da sauransu sai kawai ka zo wucewa kaga yaro almajiri shi ma yana tafiya na kamewa sai ka ce wani wanda yake abin nan yaro almajiri fa wallahi in kaga yanda yake kai ka tabbatar wannan yaje shi ma gani yayi kuma yanzu yaya kawai ko yaro ya tashi zama medical doctor zai zama kaza zai zama pharmacist misali zai zama wani babban barista amma sai ka ji ya ce baka ai shi so yake zama wannan nan shi wannan nan mawaki to wannan kaga ya al'umma da bata rayuwa saboda kawai bata iya waka ba nan bata iya waka ba sai ta kira rayuwa sai ta kira samun hadara saboda haka wannan abubuwan da ya kamata mu kula kwarai da gaske Allah ta'ala yana cewa wala tubaddu tabbira in wa kana shaytan rabbihi kafura Allah ta'ala yake cewa kar ku albarance dukiya duk ma sai albarance to yan washe dan ne shaytan kuma dama ya kafirce ma ubangijinsa wato shi shaytan kamar yanda ya kafirce ma ubangijinsa shi ma sai yake taimake ku wajen duk wani abu da ke biyar Allah ta'ala da manzansa ne ya kawutar da ku daga waɗannan abubuwa saboda ka kula kwarai daga sai dukiya a kashe dukiya akan abu da ke mai amfani idan danka ka kiyaye shi daga iya kokarin ka ka kiyaye shi daga duk abu da zai kai shi zuwa ga banna zuwa kishin sa abu kishin da abu Allah ta'ala yaje ya fara da kansa to yanzu kaga shi yaje ya kai kansa da kansa ba kai kai shi ba amma da sunan nishadi kaje ka dauko wani abu da ke zunubi ne kace wai ai ubangiji zai yafe to kona ma ubangiji ga tsaye ne wannan ubangiji kuma diya da bawa musu ka tsaye to fa ba za su fara lafiya ba gaskiyar magana kenan kace wai ai kawai ubangiji zai yafe bari je in sayo mushi wannan abin ya kalla a lalle wannan abu ya kawo shi a kula sai kasarta su'al mazala ya hana wato yawan tambaya yawan roko wannan kuma ya zama wani abin da yawa wanda ba Hausawa ba hata musulman mu daga cikin Yarbawa da wasu daga cikin kabilu sun sha wani wannan tambaye ba ku arewa wannan me yasa ku ba ku rabu da roƙon kenan ne ba ku addinin nawa ku kuma sheki CS ke sa ku ne mu wannan an sha tambayen mu wani ba su sun sha tambayen sun sha mun haka su tsare mu sai to wai bari mu tambaye ku wai ku wannan roƙon da kuke ba za ku daina shi ba ne addinin ku a bisa lace yake ku ya mu roƙon nan ne haka wani yace ina jin mace ce ko namiji ne suke ga mu wannan a bisa lace kuke ga mu su wannan roƙon yace a wannan roƙon yana da tarihi shi to yawan roƙo mazala saboda bai san sabon shi rika yawan roƙo hatta akwai wanda yayi alƙawari da su cewa idan sun samu dama kar su roƙi duk ko da wato karamin abu ne to su yi haka din kar su roƙa saboda wato roƙo ba wani abu ne da wato ake san shi ba saboda abinda shi roƙo ke gadar maka da kaskanci da kuma ja maka kanka bulaƙanci ko ba komai dai hannunka zama a ƙasa shi kuma hannunsa zama a sama haka abu ya kai bulaƙanci a haka to balle kuma wani zaka roƙe shi wani abu da ya kamata maka roƙa amma zaka ji cewa wato duk wani roman fuskar ka sai ka bi duk ya zube tukuna duk mutunci ka sai ya zube ka je in dai mai mutuncin ne zai ji gajin wani kunya zai ji karban an sa mushi wani dutse a bayan sa yayin da ke roƙo din wannan roƙo wanda yake ya halatta kenan fa balle kuma wanda yake yayin na roƙo saboda atakassu roƙo kawai saboda yana da mai ƙara maka kansa dukiya akwai wanda zaka gani daga cikin yan uwanmu shi an riga an saba kawai an san sana'arsa kenan a wannan ne wajen zaman sa in an kana son ai ce yau yaushe ne yau juma'a to ai ka je wani sashi kaza yana nan yana zama a wajen mushiya kaza wato shi an gane sana'a yake da wannan abu to wannan dai za a zama halal ba bai za a zama halal mazala ya hana roƙo in ba mutum wato yana cikin yunwa ne ba mutum yana cikin yunwa yana neman wato ku bashi abin da ya ci abinci wannan ya halatta ko kuma mutum ya je ya ci yana son ya raba fada ya ga wasu mutane mai suna rigima sai ce wai mai kira ake wannan rigimar sai ce ai bashi nake bin sa yaki biya to ka zo ka bi ni zan baka kaga ya ji mu kashi wani abin da shi wata kila shi bai da kuɗin to ya halarta sai zai roƙo
saboda wato a aftar da shi daga wannan abu saboda islahu zatul bayni haka zalika wanda yake da shin bashi hukumin bashi abu ne mai zama mu wanda lokacin ayyuka zamu fada wannan abubuwa saboda haka mutum yake bashi ya halarta ya roƙa wani wanda yake gani yana da sarari shi ma ya bashi a cikin abin da ubangiji ya amma in ba irin waɗannan abubuwan ba kawai mutum yaje ya mai da roƙo ya zama wata sana'a shi da zaran ya gani ba ni to a gaskiya wannan ba abu ne da ya kamata ba kana jin wato ubangiji har yana siffanta wasu daga cikin bayan shi lissa'il wal mahruf akwai al mahruf wanda shi yana son ya roƙa yana da bukatar Allah zai roƙa ba wanda wanda kuma kadan suka kadan da cikin al'umma amma kuma duk wanda ya dauki wannan wato dabi'a to zaka gani wato yana da martaba wajen ubangiji kwarai da gaske saboda ba kowa ne ubangiji ke bashi bukata ba amma kuma ga bayan gaskiya ba kowa ne ba Allah ta'ala ya sanya mu da kudin muna cikin waɗannan mutane sai kuma lokacin sai ma bazala ya ce uqul ummahat yayi sai su raga da minti biyar na ko da minti hudu ne to yayi kenan sai na gana sai mu sai mu tsaya nan tunda dai ban fara sabon sha Allah sai uqul ummahat to sai uqul ummahat in ya lokacin sai amma magana uqul ummahat mazala ya magana akan sa'a mu iyaye mata a nan mazala ya keɓe ta iyaye mata saboda abu biyu ne ba wai ya ce wai uqul ummahat shi ma uban a ce bai a ji a sa'a mu shi ba a an keɓe ta iyaye mata saboda dalili guda biyu dalilin farko saboda galibi iyaye sun fi ganin gadan wato sun fi raina iyayen su mata saboda su iyayen su mata dama da su ake rayuwa su ne idan yaro na kuka za su zo su rarrashi shi kaza kuma su ne masu kwaba yara to ga galibi yaro ya fi raina kuma ita kanta yanayin muryar da ubangiji ya mamace za ka ga murya ne wanda yaro zai tsoranta ba to in aka samu wata murya irin namiji ai yaron ba zai wani uban da ya daga murya sai kawai yaron zai gigice kwarai da gaske inda ya daga murya musamman in da fada da fushi ya yi abin nan to da yaro zai gigice wanda zaka alka Allah ya ce kamar Umar dan Khattab shi haka nan ma ban jama'a idan ya daga yayi murya din sosai ana gane ana wato akan gurba ne bale yara to galibi su kuma mata sai ubangiji ba su wato murya siriri yanda yara ba su tsorata ba ai daga zaka gane cewa ubangiji ne kowa da kowa ya bashi daidai gwargwadon sa sannan kuma daga cikin shine saboda ita uwa ita fi cancanta husnul suhba husnul suhba shine kyautata mu'amala da kuma kyautata mu'amala da kenan wasu iyaye maza zaka wani lokaci akan wani hadisi sai akwai wani hadisi ya tabbata wani ya zai tambaye manzo Allah wa ya tantanta in kyautata husnul suhba mashi sai ya ce uwa nabi ya ce uwa na uku ya ce uwa sannan ce uba sai wasu iyaye maza suna ganin suna ittijawa wannan hadisin suna ganin to wai me ya za a ce haka a nan ba in ka lura ana magana husnul suhba ne ba ana magana wai umarni ne ko hani ba umarni ko hani dama wannan ayyana wajen shugaban gida kuma shine mahaifi saboda haka idan da zata wani umarni tunda da ita da dan nata dai suna karshen sa ne ya samu ce a ina gani wannan ba daidai bane saboda ya fi cika da hankali sannan kuma dama ubangiji shi ya bashi wato jagoranci na gida kawwama na gida shi ubangiji ya bashi arjalu qawwamuna 'ala nisa da Allah ta'ala amma yayin da ake magana cewa wato kyautatawa to kai ka kamata kana da in Allah ta'ala ya saka da wasu mata kana da wasu yayan da yawa idan ko galibi sai yan yayan da ta haifa to a ce wai daidai wani da za su yi za ku yi daidai wani da wajen kyautatawa to kai ka kwaba da ita alhali mu ta fi ka kusanci da wannan yaron ita ta rike yaron ta haife shi ta kuma raine shi ta fi ka kusanci uba uwa ta fi kusanta mu kusanci da danta akan uba shi uba ya taimaka amma dai ba kamar uwar ba sannan kuma wato daga cikin abinda malamai suke magana saboda ita ta fi daukan dawainiyan dan haka ubangiji da zai gaya mana cewa abinda iyayen suka masa sai ya takaita akan labarin uwar hamalatu ummuhu wahlan ala wahl sai ya ba da labarin abinda uwar shi ke masa to ta fi dawainiya da dan zai da shi uba zai ce shi ma da kudin shi da komi amma dai ba da kudi abu ne mai sauki amma ka tsaya tsayin daka wajen danye kashi ka bai da lafiya ba ta lafiya ita ma
ya ta dawin ya da shi a ta tiri da shi wani dan sai wata daya baya bacci to bacci kowa ma bace baccin bakwa za ka ga duk a wannan wata daya ne ta buta rabi sai ta safiya ta yi shi kuma sai shi bai kwanta lokacin kuma ita kuma tana bukatar taimaka hidima kai kuma to da ka babu yadda za a ce wai uwa ta tace da uba wanda kuma suna su ba sannan kuma abinda ake kara malami ke kara fada shine anan ana magana cewa idan aka sami duka da kai din a matsayin dan su duk mallakin uwa uba da dan ne uwa da uban ne amma da za a samu wani abu wanda sai tsakanin uwar da uban sai daya damshi to sai dai a gabatar da uwa na farko sai da uwa ita ce mai rauni na biyu kuma saboda ta fi kusanci da danta akan uba eh wannan shine abin da malamai ke fada saboda haka malallai yanda manzo Allah ya fada haka magana yake uwa a hankalce ba ku balle shari'a an riga an fahimci cewa ta fi uba saboda haka uwa ta fi uba ko da uban ko da uban sarki ne je mata wannan magana su je inda suka fada haka take eh ko da uban sarki ne illa iyaka dai wato su ma iyaye maza suna da wasu abubuwa da ubangiji ya ba su na iko da kuma su abin da ubangiji ya fifita su akan bata
to kuma wannan ya ake kuma ce wato shi uba
da
kan da uwa ni magana ga ido to su
na
ni magana ga ta
eh dole su bi uwar a uwa ba ta da iko
dan da uwar
ya to sai rasul ga shi uban bane shi ne shugaban su shi shugaba kuma shi in ya bada ubari ya kamata al'amru wallahi ya kamata a sallade shi su uwa za ta iya ba ya kuma magana tambayar bane eh amma shi shugaban gida eh kuma shine arzal qawamun ala nisa Allah ta'ala ya fada qawamun ala nisa shine zai umarci ta zai hana ta to idan ita ta tafi hakki aka ce ita ma za a umarci ta to idan shi ma dan mai babu aula shi da aka haifa kaga ni ya shiga cikin wato talakawan gidan shi ake magana amma ana magana yayin da wani abu ya zo na kyautata ma iyaye eh to kar ka taba tsammanin cewa wato uwa daidai take da uba wajen kyautatawa a lalle uwar ta fi samun abu in kuna da wato dukiya ko abin da zai iya yi musu lok abu daya babu laifi saboda rigima eh aka akwai kishi ba wannan shi su ba amma idan zaman sai da ka gabatar da mutum daya to sai a gabatar da gabatar da uwa da uba wannan shine abin da zahirin hadisi ya nuna kuma shine zahirin qur'ani kaga anan zaka san cewa uwa ta fi matanka eh wanda kuma kaga da yawa iyaye Allah saka miyaye mu alheri suna mana kara ne wanda zaka ga kawai ce ai na riga na iyali da yara na da mata da mataye na matata to da ka ku iya rasu ne ba wanda ya ga baka haka an tawama luka li abika inji manzo Allah ba wannan ku ya wuri zaka ji na faɗa magana da dan kaushe kaushe wato da yawa mun samu mata suna tambaya irin wannan tambaya sai ce wa ai ni dole ni zai maka za ya halatta idan iyayen shi busu ba ya je sai ya ci musu sannan kuma zai ci matan shi da yaransa kasa suke wajen haki da akan iyayensa in iyayensa busu ba ubangiji sai ya tambaye shi dan kuwa in ya kai wani karfi ya ce waje ka nemi naka matar in ba zai iya ba zai ita waje gidan ku ni ba zan iya ba amma dai iyayen shi wajibi duk yanda zai je sai ya je ya nemo kuna sanar da wannan hadisin wannan wanda ya je kiwo kiwo ya mai nisa da shi da ya dawo yana jin iyayensa da yaransa suna kuka amma ya tsaya da wannan abin da ya kawo iyayen sai da ya bari wato iyayen sun tashi ya ba su abin da za su sha kuma ya ce ma ubangiji in dan kai ne ya ubangiji ka wannan dutsen ka kauta man da shi kuma ubangiji ya sa addu'arsa saboda haka kaka kake da zamani a wajen ki da matan gida Allah ya zamani ki amma dai mahaifiyar shi ta fi haƙi yawa ana maganar mahaifiya ba ana maganar tsakanin ki bane eh kawai dai wani lokaci iyaye sukan kawo da kai saboda a zama lafiya amma in ba dan haka ba dole haƙi uwar shi ta fi haƙi akan matar shi kuma maza ya kamata a duka kula da wannan abu ce ai matar shi to Allah ta'ala kai ya kama ka da sakaci Allah ta'ala ya tin mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lokaci ya kuma jira sallah.